أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أهو مسلمي بركة مدى هدوى أولنا نقري من البركة مكرنتا تالي سيمني سيبال ودتك تكيم برنين تمكرم جمهوري النجار Allah cikin ikon shi yau muna ranar Juma'a 13 ga watan Zulqa'da shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 5 shekara 2026 miladiya wannan haduwa ta mu a yau ba komai bane makasudin ta face ta latar da juna abubuwan da suka shahi addinin musulunci kalkashin jagorancin matasa waɗanda suke karatu a cikin wannan makaranta wanda muke fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana rayuwar sa albarka da tamu baki daya abinda aka ce ayi magana akan shi shine muhimmancin neman ilimi a jumalce amma ni na so in tattauna dangane da abin da ya shahi muhimmancin ilimi tsakankanin ilimi na addini da kuma ilimi wanda yake na rayuwa ko kuma a ce ilimin zamani ba dan komai ba sai dan saboda an wayi gari al'umma ta sauya daga inda ya kamata a ce ta dosa gabaki ɗayan mu sananna abu ne a wajen mu cewa kowa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a kowani wata manufa a ƙarƙashin halittar shi shine fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa sai ce illa liya'budun yace ban halicci aljini da mutum ba ma'ana sunfuri irin na aljinnu da mutane face dan sa bauta ta muni to kaga wannan shi yake nuna dalilin da Allah subhanahu wataala ya halicce mu baki daya eh aka ce wanga abu shine dalilin kawo ka duniya to ya kamata ka gane da cewa duk abin da ka samu a cikin wannan duniya in dai ba wannan abin da zai kai ka ga ibada bane ba to wannan abin ya zamanto wata riba ce a cikin rayuwarka in kuma bai kasance riba ba to zai zamanto bata lokaci to alhamdulillah muna godiya ga Allah a yau irin wanga lokacin da muke rayuwa sai ya kasance akalar mutane ta tsinke ta karkata dan gurungun zuwa ga ita duniya kadai alhali kuma Allah subhanahu wataala a guri da yawa yana gaya mana cewa wa mal hayatid dunya yace illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane ba face wato dan jin dadi wanda yake rudar da mutane to wannan dalilin yasa nake ganin cewa tattaunawar tamu da zamu yi a yau ta kasance muhimmancin neman ilimi tsakankanin ilimin addini da kuma ilimi wanda yake na rayuwa ɗan uwa musulmi kamar yanda kowa ya sani wato magana akan ilimi magana ce wanda take da muhimmanci kuma ilimi shine dalili wanda yake sawa mutum ya samu daukaka a cikin rayuwar shi ko kuma tabbas shari'a ko kuma bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta samu ba sai da wannan ilimin. Shi kuma gudanar da rayuwa akan tafarki na zamani shi ma ba zai samu ba sai da ilimi. To kaga ashe shi ilimin a karan kanshi ba zai zamanto ba a ce dan adam ya wadatu da shi. Wannan in muka dubi tarihi tun daga halittar kaum wanda Allah subhanahu wataala yi, za mu gani Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka wato waɗanda suke ma'abota ilimi kuma ya ɗaga daraja ta ilimi a cikin tarihi. Shi yasa ma a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala ya yi wata tambaya wadda take ta tsanaki, sai Allah yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah yake tambaya wai shin waɗanda suke da sani, masu sani, masana, masu ilimi, za su yi daidai da waɗanda ba su da sani? Aga aka san waɗanda ba su da sani su ne jahilai. To kaga wannan amsa tambaya ce Allah yi, amma amsa kowa ya santa. Amsa shi ne kaga ba za su zamanto daidai ba. Haka kuma a wata aya ta daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum sai ce walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka daraja wato waɗanda suka yi imani daga cikinku, masu imani, waɗanda suka kyautata imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ya ce amma waɗanda suke ma'abota ilimi, masana, sai ce darajat, su suna da ƙarin ɗaukakar matsayi akan waɗancan waɗanda suka yi imani. Wannan abin yana karantar da mu cewa duk yanda mutum ya kai ga imani, duk yanda mutum ya kai ga ƙololuwa wajen imani, a ce imanin shi ya kai ƙarshen daraja, to wanda yake da ilimi sama yake da shi a wajen daraja har a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma hadisi ya zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya ƙara tabbatar da wannan ma'ana, sai yake faɗa, yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya kama wata hanya, wani tafarki, ba ko wani dalili bai sa ya kama wannan tafarki ko kuma wannan hanya face neman ilimi, wannan abun kadai da yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai sauka mushi hanya wadda take ta zuwa gidan aljanna. Wanda ina tunanin ko kai ne yau aka ce zaka kai kaso dole daga nan a kafa, daga lokacin da ka shiga bakin kulta kaga wani zai taya inji kuma ka san shi kuma kaga ya doshi nan gabas, babu abin da zai hana ka sai da shi, ko haka bane? A mutum ina ina kai bakin tasha iyawa da ragewa ida sadi ne, kaga an samu ragewa cikin wahalar da zaka sha. To hanyar da ka kama ta neman ilimi, annabi Muhammad indai ka yarda da maganar wannan da aka wadi, yace wannan hanya a dalilin ta wadda ka kama Allah zai sauke maka hanyar shiga aljanna. Ina ga abin yana da sauki sosai. Sannan a wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin dai, tunda dogon hadisi ne, sai yake cewa fadlul alimi ala al'abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Annabi yake cewa fadala ko kuma matsayi na wanda yake masani, wato kamar matsayi ne na wanda kamar wata hasken shi akan sauran tarmamu. Duk lokacin da dare in ka daga kanka sama ka kalli tarmamu, ka kalli wata, zaka gani ai akwai bambanci tsakanin hasken su. Yanzu a ce za a sauko tarmamu a yanda hasken ta muke ganin shi a ido, a ce a baka ita ta ringa haska ma gabanka kuma ka ringa gudu, ina kyautata zaton zaka iya fadawa cikin rami saboda hasken nata ai mun gani da yake. Amma aka baka wata musamman lokacin da kai ran 13-14, ina tunanin baka bukata wani abu mai haske da ya wuce shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya buga maka misali bambancin wanda yake masani da wanda yake mai bauta. Ya kace mai bauta shine wanda ya bada rayuwar shi gaba daya, ba abin da yake imman da bautan Allah subhanahu wataala. Ashe kaga ita bauta daban matsayin ta yake in aka danganta shi da wato neman ilimi, domin neman ilimi ya riga ya mata findin kawo. Wato ƴan uwa musulmi, addinin musulunci ya bambanta tsakankanin wanda yake mai ilimi da kuma jahili a gurare da yawa. Musulunci kuma tun farko addini ne na ilimi. Shi yasa in muka dubi tarihin sabkar addinin musulunci a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za mu gani ya fara ne da magana akan ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya koma cikin kogon Hira, yana yin tunani dangane da halittun Allah subhanahu wa ta'ala, mala'ika Jibril ya zo ya same shi. A lokacin da ya same shi, abu na farko da ya fara gaya mashi shi ne karatu. To kaga, in aka ce ma mutum ya yi karatu, ana magana ne akan mi? Ana magana ne akan ilimi. Idan kai a matsayinka na musulmi wanda kake ɗaukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin jagora kuma abin koyi a gare ka, shi karan kanshi an wara mashi da maganar ilimi, to me kake jira kai da zaka zo ka zamna kana rayuwa kamar irin ta dabbobi? Me nake nufi da kamar irin ta dabbobi? Dabbobi su ne suke yin rayuwa, a kwanta, a tashi, a ci, asha, shikenan babu wani hadafi. In sun girma a yanka su, babu wani abu bayan wannan. Sai Allah ya bambanta ka da su, ya baka kwakwalwa, sannan kuma ya ce ka nemi ilimi, domin wannan ilimin shi ne wanda zai haska maka rayuwa. Wa'innan abubuwan kaɗai sun cancanta idan aka tsaya a kansu, su kasance mana fitila kuma haske a cikin rayuwarmu, wanda za su samu mu koma ga dangadan cikin neman ilimi. Ƴan'uwa musulmi, abu na biyu shi ne ilimi na shari'a, ilimin addini shi ne abin da zai kai mutum ga samun shari'a a cikin rayuwarshi. A yau in ka kalli rayuwar da mutane suke gabatarwa, za ka gani mutane sun kasu kala-kala. Akwai waɗanda suke mutanen ƙwarai, kuma akwai waɗanda suke mutanen banza. Yaya aka yi waɗannan suka zama mutanen banza, ya aka yi kuma waɗancan suka zama na ƙwarai? Shi ne in ka bibiyi abin za ka samu ilimi ne ya bambanta abin. To ilimi na addini shi ne abin da zai sa mutum ya samu shari'a a cikin rayuwarshi. Wato kamar wata cocilance wadda take haska ma mutum rayuwarshi, kuma ya kasance ta ɗora shi a kan hanya ɗoɗar wadda in ya bi ta ba zai sha wahala ba, kuma ba zai ɓata ba. Ilimin shari'a, ƴan uwan musulmi, da shi ne mutum zai san wane ne ubangiji. Duka wahalar da kaga mutane suna sha a rayuwa a yau, babban abin da yake jayowa shi ne rashin sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma babban abu hallau ilimin wannan na addini, da shi ne mutum zai gyara aqidar shi. Domin in aka waye gari musulmi ya gabatar da rayuwa, kuma a rayuwar tashi babu aqida a ciki, to gaskiya akwai damuwa sosai. Domin ana kyautata zaton ba zai kasance ba cikin masu samun nasara a cikin rayuwarshi ta duniya. Shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wata ayat, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kaga anan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa kai sani shi kuma ai shine ilimi. Ma'ana ya kamata ka gane da cewa la ilaha illallah, babu wani abin mabuta da gaskiya sai Allah. Ya za ka tantance waɗannan abubuwan? Shi ne ta hanyar ilimi. Sannan kuma wannan ilimin da shi ne musulmi zai kiyaye matsayin shi da kuma kasantuwar shi ainihin musulmin da kanshi. Sannan kuma da shi zai kare ɗabi'un shi, da shi zai san halak da haram, da shi ne zai gane wannan hanyar innabi ta za ta kai ni ga ci, wannan kuma innabi ta za ta kai ni ga faduwa da rashin cin nasara. So da yawa musulmai suna gabatar da rayuwarsu ba tare da tantance wannan abin halak ne ko kuma haram ba ne. Me yake jawo musu haka? Shi ne rashin wato ilimi na addinin musulunci. Sai ka gani mutum ya gabatar da rayuwarshi tun daga shekara ɗaya har ya kai zuwa shekara 50-60, amma bai iya ganewa wannan abin haram ne ko kuma wannan abin halak ne. Sai kaga ana ta rigima da shi da malamai. Malamai suna cewa shi wannan abin bai dace ba, yana cewa ni fa shekara ta 40 ina yin wannan abu. Me ya jawo haka nan? Saboda bai mai da hankali ba tun yana ƙuruciye shi wajen neman ilimi, ya san wannan abun tun farko ya dace in ware shi ko kuma bai dace in ware shi ba. Sannan kuma ilimin wanga na shari'a shine yake sawa mutun ya maida hankali wajen neman sauran ilimin muka waɗanda suke ba na addini ba, domin shi addinin musulunci kamar yadda muka ambata addini ne wanda yake na ilimi. Shi yasa zaka gani musulmi a duk inda yake baya takaita ga neman ilimin addini kare, domin musulmi a yanda aka san shi wayayyen mutum ne, sannan kuma mutum ne wanda ya san inda aka dosa baba gida ne bane. Wannan zai sa in ya nemi ilimin sai wannan ilimin ya dora shi akan hanya wanda zai nemi sauran ilimi, kuma in Allah ya bashi zimamul umur jagoranci na abubuwa sai ka gani an same shi da tausayi da adalci. Sannan kuma ba za a yi amfani da shi ba don a yi wata banna a ban kasa ko kuma a yi wani zalimci ga waɗanda suke bayan Allah. To kaga kenan ilimi na addinin musulunci shine wato asali wanda yake na shari'a ga mutane ɗaiɗaiku, sannan kuma asali ne na shari'a ga al'umma gabaki ɗaya. Domin in aka samu shari'a to za ka gani rayuwa ta daidaita yanda ake so. Da ilimi na shari'a ɗan uwa musulmi mutum ɗan adam yake gane shi menene ma ya kawo shi duniya. Wallahi al'azim wannan ina so ƴan uwa in sun samu dama su ɗan gwada wannan abun cikin al'umma. In ka tayi gurin abokanka na fada, in kin tayi wajen biki, wajen ƴan uwa, abokai, ka ɗan gwada wannan tambayi, ka tambayi mutum wai kai a wannan duniyar menene ma abin da ya kawo ka asali, za ku sha mamaki. Akwai wanda aka mishi wannan tambayar ba zai iya ba da amsa ba, shi bai san ma abin da ya kawo shi duniya, kawai shi dai ya gani yana rayuwa an tashi a ci a sha a kwanta shikenan a huto a sha shayi a watsi, bai san ba daga ina aka zo kuma ina za a je. Kaga wannan lalacewa ce ta musulmi. Kuma kakkai tsammanin wai kaɗan ne suke da irin wannan tunanin, a'a da yawa daga cikin mutane haka suke. Kai ana iya cewa ma mafi yawa daga cikin mutane haka suke, rayuwarsu ba su san ba ina aka dosa ina za ta. Me ya kawo wannan abun? Shine rashin neman addini na musulunci. Rashin ilimi na addinin musulunci babban masifa ne ga rayuwar mutum. Ka tafi cikin makarantu waɗanda suke na addini, inda ake koyan Allah ya ce, annabi ya ce, a koya ma mutum fiqhu yadda zai yi arwalla, yadda zai gudanar da sallah, yadda zai yi azumi, waɗanda waɗannan abubuwan gabaki ɗaya mun yi ittifaqi su ne abubuwan da in suka yi kyau mutum zai samu rabo a lahira. To sai aka ce ga inda ake koya su. Yau in ka tafi makarantun addini, in ka tafi yara ne kaɗai za ka iske. Daga 'yan shekara 12 zuwa 13, 14, 15. Amma yana da wahala ga isko, wato wannan maza kenan, yana da wahala ga isko namiji ɗan shekara 16 yana zuwa makaranta, abu ne mai wahala. In ka gani to bayya wuciya a ƙiliga. Me ka haka nan? Saboda wai kowanne shi gani yake daga ya zo ba katrim turwazim, to shi kenan shi da makaranta haihata haihata, shi yayi yamma ita ta yi gabas. In ma ka mashi ɗan hira ya ce to ai mun samu na sallah, shi a tunanin shi ya samu na sallah kenan, tunda ya samu na sallah sauran zancen kawai ba sai an yi shi ba. Alhali da zaka bibi rayuwar shi ita kanta sallar da yake cewa ya samu nata, zaka gani bai iya ta da kyau ba. To idan mutum bai iya sallah ba jama'a, ta ina zai samu nasara a rayuwar shi ta lahira? Ba zai yi ba. Ita wannan sallar da muke gabatarwa ita kanta yin abun a mana binciken kwakwafi ne fa yau. Kowa a zo a bi sallar shi keke da keke. Gaskiya akwai matsala, akwai wanda ba za su ci wato 10 kan 10 ba, kuma su suka yi yawa. Bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za'a ma mutum hisabi in aka tafi lahira shine sallah. In aka auna sallar ka aka ga ta yi kyau, to shikenan duk abin da zai biyo baya za a maka bincike ne sama-sama. Yanda ka ga ka buɗe littafi kana so ka gani yawan fashikin shi, kaga kawai haka zai kai ka ɗauka, kamar takarda ce ka ɗauka kai haka ka ɗanyi haka shikenan sai a huce. Me yasa? Saboda sallar ka ta yi kyau. Amma in ka kuskura aka zo sallar ka ba ta yi kyau ba, to gaskiya abin da yake biyowa baya ba zai yi kyau ba. to yanzu zaka ki gyara sallarka dole sai kai ta wajen malami sun ga maka yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba da ka tashi a damar garin maka ce mu a musulmai maka tashi ka tashi kaga ana yin sallah kace irin wannan sallah ita ce sallah ta addini a ka kula kaje akwai maka yaya ake yin sallah to kaga wannan kadai ya isa sai ka gane cewa shi wanga addini ba za a gudanar da shi ba dole sai da ilimi kuma in kana so ka gane akwai matsala ka kai masallaci lokacin da ake yin sallah ka gane mutane suke gabatar da sallah tun asahu zaka gane akwai matsala daidai da tasawu mutane ba su iya ba to yaya kuma aka shiga gaba kenan ballantana kuma a zo sauran abubuwa Allah ubangiji ya dakar da mu to kaga kenan shi ilimi na shari'a shine asali duk abin da zai biyo baya riba ce ta kafa kamar yadda ake faɗi ribar kafa ce in ta samu to shikenan fa biha wa riba in ba ta samu ba to shikenan kai dai kai abin da ya kawo ka ɗan uwan musulmi da ilimi na shari'a ake samun aminci da kuma zaman lahiya a daidai wannan gabai da muke yin magana akan zaman lahiya a daidai wannan gabai da muke yin magana akan aminci wato ko ina rashin zaman lahiya ya mamaye al'umma to in ana so fa a samu zaman lahiya a cikin ƙasa ana so a samu zaman lahiya a cikin al'umma jama'a to dole ne a komo kan tafarkin addini kaga yanzu ana magana mobilization general ko haka ake faɗi duk in ka bude tele ka ji wannan mobilization general shugaban ƙasa ya yi tsoron wannan abu to abu ne mai kyau to amma yaya za a yi ai mobilization general to amma sai dai kai cho kaga in ka tafi yamai sai ga an samu makida a saman tituna suna kada-kada suna rere wannan ita ce mobilization general da haka za a zo a dawo zaman lahiya cikin ƙasa da kada-kada da saban Allah ai wannan sai dai abin da ya ci gaba ba dai abin da ya kawo gyara ba a cikin wannan rashin zaman lahiyar da ake saboda haka in ana so a samu zaman lahiya haƙiƙani na ingantaccen zaman lahiya na gaskiya dole a komo kan tafarkin ilimi da kuma yin aiki da shi abu na gaba ƴan uwa ilimi na duniya shi kuma yanda yake shi ilimi na duniya da shi ne ake samun ci gaba na rayuwa ta bangaren abin da ya shahi gine-gine da kuma abin da ya shahi gudanar da rayuwa ta mulki a cikin duniya tunda kaga yanzu ba za a dauke ba wanda bai da ilimi ta bangaren gudanar da mulki a ce ya zama shugaban ƙasa to kamar ka ba wanda bai barmi bane ba mota a cikin ta akwai mutum 200 sai ka ce mishi to dan na gudu kawai mu je kai ma ka san abin da zai biyo waya zai je ne ya buga su kuma a samu matsala to haka jagoranci yake haka samu mutum wanda bai da ilimi wanda yake na duniya kamar yanda ilimin duniya shi kadai kuma ba zai isa ba ba zai wadatu ba a ce an gabatar da jagorancin al'umma musulmi dole sai an samu biyu a haɗe Allah subhanahu wata'ala wato yayi magana a cikin Al-Qur'ani sayake cewa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya kage ku daga cikin ƙasa sannan kuma ya dora ku jagorori a cikin ta shi Allah da ya halice ku ba shi bane kuma zai zo ya ringa muku mulki a cikin ƙasa ku zai ku mulki kanku da kanku to ta yaya shine ta hanyar ilimi kuma wannan jagorancin ba zai samu ba sai da ilimi na duniya wanda shine zai ƙara kawo yayewa dangane da sirri na ita wannan duniya karan kanta kuma da shi ne zan mu samu dama wajen kawo abin da zai yi amfani ga al'umma da kuma mutane gaba ki da in ka dauki misalin wato ilimin likitanci kaga ilimi ne wanda yake na duniya ko da shi ne ake samun magani yanzu nan duk wanda hade ko aka buge shi ko yayi wani abu ina za a ce aje ta za a je likita to yanzu jama'a da ni da ku da muke zaune a nan in aka kawo wani rashin lafiya shi ta motsa me za mu mishi kaga ba za mu iya mishi komai ba dole sai an tafi wajen wanda ya karanci abun a ilimance in ya duba lafiyar shi sai ci ga abin da yake damun shi kuma ga abin da ya kamata a mishi to kaga kenan anan wanda ilimin ya bada amfani ga al'umma kuma ya bada amfani ga shi karan kanshi wanda yake yi. Haka kuma in ka dauki abin da ya shafi ilimin hadisa, yanzu ina ga da nazo naga matasa suna wutuwa daga cikin wa'incan klasoshin masu hawa masu beni, kaga wannan ilimi ne na hadisa. Ni yanzu in ka bani barayya tsakani da Allah ban san bai zan yi da su, amma akwai wanda yake ya yi ilimin abin, in yazo zai auna zai ce maka ma kai wannan wajen bai ma dace ba a yi gini a gurin saboda ba zai zamana ba. To kaga wannan ilimi ne, kuma al'umma suna buƙatar irin wa'annan gine-gine. Alal aqalla ko ba komai an gina za a yi karatu a ciki. Makarantun da muke zuwa muna koyon Qur'ani gine-gine ne a wajen. To kaga me zai sa a samu gine-gine? Shine ilimi wanda yake na duniya. Haka kuma in ka dauko bangaren technology, wannan kuma babban fage ne wanda a yau duniya ta kai wani matsayi a cikin shi, wani mataki. Mafi karamcin abin da zamu yi magana akan technology shine kawai ka dauki cellular ka ta wannan waya ta cellular. Yadda Allah ya sa babanka ya yi aikin haji, kaga tsakaninka da shi dubunnan kiloluwa ne. Amma yana isa bakin haramin Makka, sai lanzo maka kira a Apple video, kai kuma ga kana Adama garan kuma a share zamna, musamman ma a cikin lycée municipal. Kana kallon shi yana kallon ka. Me ga wannan abun? Ilimi ne wanda yake na zamani. To kaga kenan rayuwa ta dan Adam ba za ta gudana ba in aka ce babu wannan ilimin na zamanin, ba za ta gudana ba akan yanda ya kamata. Kamar yanda kuma duhu zai ƙara zama tsirin a cikin rayuwar shi aka ce babu ilimi wanda yake na addinin musulunci. Amma abinda muke so mu tambaya anan shine, yaya lamarin yake idan aka ce an raba tsakankanin ilimi na addini da kuma ilimi na rayuwar duniya? A ce yau ga wani nan shi kawai ba abin da ya sani in man da ilimin addini kadai, sannan kuma ilimin addinin ma bai yi zurfi a ciki ba, bai da ilimi na zamani ko misqala zarrat. Shi kuma ga wani nan a ilimin da gare shi kawai ilimin duniya ne kadai, bai da ilimin addini ko misqala zarrat. Wa'annan mutanen bi ka dauko misalin su a rayuwa, zaka gani fa gaskiya akwai matsala. Domin daga lokacin da aka ce kai ilimi sai ka ce a kai ilimin addini ne kadai zaka nema, to ka saba ma shari'ar musulunci tun farko. To da shari'ar musulunci ba wannan kadai take ka nema ba, kuma wannan abin yana kaiwa ga wato banna a ban kasa. Menene banna a ban kasa? In ka lura ka duba da kyau zaka gani waɗanda suke yin banna da ilimin addinin musulunci, zaka gani galibin su ba su da ilimi wanda yake na duniya ko da kadan ne, sai ka gani suna amfani da wato taurari da aljannu, suna haukata mutane, suna ɓata rayuwar mutane, suna raba mata da miji da sauransu. Me ya kawo wannan? Saboda su a tunaninsu wannan ilimin ɗan kaɗan wanda gare su na addini, wataƙila shi gardi ne ya yi sabka ko ya rubuta Qur'ani har sau uku, amma in ka koma ɓangaren hadisi bai san komai ba, in ka ɗauko ɓangaren fiqhu bai san komai ba, ballantana kuma a koma ɓangaren ilimin zamani ba abin da ya sani. To irin wannan sun yi hatsari jama'a, su ne suke koma ai tsubba a cikin gari, su ne suke komawa bokaye a cikin gari. Za ka gani ana tahiya, ana amfani da su, ana haukata mutane, ana amfani da su, ana raba mata da miji, ana yin tsubbace-tsubbace da tsahi a cikin ƙasa. Kaga wannan kuma yana iya kaiwa ga kafirci a cikin addinin musulunci. Kaga kenan menene amfani ya kasance mutum ya yi wato ilimi na addini, ya har da ce Qur'ani magana Allah har ma ta kai ga ya rubuta shi, daga ƙarshe kuma ta kai shi ga kafirci. Me ya yi wannan? Shine takaita ga wannan ɗan kaɗan inda ya sani ba tare da ya faɗaɗa shi ba. Kamar yanda in aka samu wanda ya yi ilimi na boko har ya kai matuƙa ya kai gaya a cikin shi, amma kuma bai da ilimin addini, to shi ma wannan banna ne a ban ƙasa. Saboda irin wa'annan su ne suke kawo ma addinin musulunci cikas a gurare da yawa, musamman a cikin ma'aikatan gwamnati. Yanzu abin mamaki ne ka gani a ce yau a Niger jama'a wai a cikin ma'aikatan gwamnati yana da wahala ka bincika wata ma'aikata ko ta direction ka gani wanda sun gina masallaci a cikin form proper nasu. In banda Allah ya taimake mu akwai Larabawa da suka zo suka bude wani je suna gina masallatai a unguwa da gurare da yawa. Di yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati in ka tai za ka gani babu masallaci a ciki. Sai da wa'annan project in suka zo suka gina musu. To he kai tambaya. Tun a shekarun baya kafin Larabawa su zo kenan wai babu masallaci. Musulmai ba su yi rayuwa a wajen ba. A'a, musulmai sun yi rayuwa a wajen. Amma musulman da suka yi rayuwa a wajen musulmai ne wanda su irin wannan sallah bata sha musu kai ba. Kaga banna kenan ya za a ce musulmi har ya kai wannan mataki amma sallah bata sha mishi kai ba kaga wannan lalaci ne sannan kuma irin waɗannan mutanen su ne suke iya yin sunyan ko wani decree ba tare da sun tantance ba zai iya amfanar da musulmai ko zai iya cutar da su su dai kawai in sun yi sunyan decree an ba su farkin su shikenan sauran abin da zai biyo baya ba su damu da shi ba me ya jawo wannan shine wato rashin ilimi wanda yake na addini a cikin ONG wanda suke zawa cikin kasar nan akwai project wa'inda babu abin da yake kawo su face farfagandi na bata addinin musulunci da yawa in kana so kuma ka gane haka ka nemi wani wanda ya taba yin enquete tare da su ka gani da gani an shiga daji ana wayar ma da mutane kai akan su hasa aihuwa ana wayar ma da mutane kai akan wannan rayuwar da suke yi talauci ya musu katutu ai ba komai bane bai jayo sai dan saboda malamai suna ce masa yi tawakkali ga Allah da yawa daga cikin irin wannan project in zaka samu akwai irin haka tare da su wanda kuma kasa ce wani ne a cikin biro mai sanyi ya zauna ya sinye yace ya ba su dama su ta yi wannan mission me ya jayo mushi wannan abin saboda bai da ilimi ko miskalar zaratin akan addini wanda da a tun farko da ya karanta nasu tsarin ya auna shi da shari'a ta addinin musulunci da ba a kai ga samun wannan ba. To kaga ashe takaita da ilimi wanda yake na duniya ba tare da ilimin addini ba shi ma yana kawo banna a ban kasa kuma wannan zai sa kaga ana kera kayan yaki wanda za su damara al'umma kuma a sa su a cikin hannun mutane su ringa yakan junan su kaga abin da yawa daga cikin kasashen da suka ci gaba suke yi sai su kirkira makamai in sun kirkira makamai kuma sai su zo su saida muku in sun saida muku kuma sai su biyo dare su gama ku rikici su kawo muku tashin hankali wanda dole in aka kawo muku tashin hankali za ku ƙara neman wannan makamman me ya kawo wannan abin saboda babu ilimi na addini ko dai a cikin tahiyyar kuma wannan abin kaga zai iya kawo matsala ga zaman lafiya na al'umma wannan abin yake nuna mana cewa dole ne ya kasance ilimi na duniya in za a yi shi ya kasance an samu ilimi na addini tare da shi domin shi ne zai saisaita shi sai ya zamanto an samu irin abin da ake so. Abu na gaba a gaggauce ‘yan uwa shi ne haɗawa tsakankanin ilimi guda biyu na duniya da na lahira. Jama’a kai da kanka yanzu a tambaye ka a karan kanka a ce yau a addinin musulunci ba a kewaye ka duk abin da yake na addinin musulunci daidai gwargwado kana da masaniya a kai shi in aka koma fiqhu kana da masaniya a kai shi in aka koma hadisi daidai gwargwado ka har da ce hadisan annabi da yawa kuma ka san ma'anarsu alqur'ani ba a magana ba irin na wancan bane ba kullun karantawa kake a ra'aita alladhi yukathibu biddin fadhalika alladhi yad'u alyatim ka iya karanta aya amma me aka wace baka sani ba a ce kana da masaniya daidai gwargwado sannan kuma in aka dawo ilimi na zamani nan ma ba a kewaye ka da Allah ya jama'a me kai wannan abin dadi kai da kanka zaka ringa jin dadi a cikin ranka in ka shigo cikin waɗanda suke masana addini zaka ringa tahiya kanka a daye saboda ba za a kewaye ka ba in ka shigo cikin waɗanda suke masu ilimi na zamani zaka ringa tahiya kanka a daye saboda ba za su kewaye ka ba kaga wannan shine ake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga ka samu ƙari akan abin da ake so ke ba za a kewaye ka ba wannan abin ba abin da kai shi dadi kuma ka dauki ilimi guda biyu na addini da na zamani kamar a matsayin fuffuke ne da zasu taimaka maka ka tashi ka cimma nasara a rayuwarka yanzu in abin ka dauko wani tsuntsu ne wanda ke tashi da fuka-fuki guda biyu. In ka cire mashi fuka-fuki guda ka bashi matsala wajen tashi, ko ba haka bane? Yana da wahala ya tashi. To haka al'amarin yake. Ilimi na addini shine fuka-fuki guda, ilimi na zamani kuma shine ɗayan fuka-fukin. Yanda ake gudanar da lakwal, kakka bari a barka a baya ko ɗaya, ka shiga cikin zakakurai ka zama zakakuri. In ana yin fesi a ce ka fi kowa gane, in ana yin mat a ce ka fi kowa gane, in ana yin istoryu a ce ka fi kowa gane, a SBT ba a barka a baya ba. Sannan kuma an zo hadisin Annabi, kai ne zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan babu wani wanda zai zo maka gigi gaga kana kallon shi kyar, saboda ba za ka yi ba. In an shigo lakwal kaga sai a ringa ce maka ustazu. In ka koma cikin ustazai sai su ce wani harkar nan ya take ni, sai ka gani rayuwarka tana tahiya sai 100%. Wallahi jama'a, kai da kanka zaka jin rayuwarka shakwat, baka da matsalan komai, kuma duk abin da ya tunkaro ka san yadda zaka yi kai maganin shi. Amma kaga wannan ka koma ka yi fanshi akan daya, to zaka ga ma yan garin Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. Wannan in muka dubi tarihi na manya-manyan malamai a addinin musulunci inda suka gabata, za mu gani sun hada da ilimin addini. Yanzu in ka ɗauki misalin wato Al-Khawarizmi ko kuma Ibn al-Haytham, wannan manya-manyan malamai ne da ake a tarihin musulunci wa'inda sun hada da ilimin addini sai suka samu haske a addinance, kuma suka hada da ilimin duniya sai zamanto ba a kewaye su ba a zamaninsu. Menene suka yi? In ka ɗauki kamar misalin shi Ibn al-Haytham, shi ne mutumin da ya ƙirƙiro abin da ake cema application na Google. Application na Google kaga shiga ne kake yi ka yi bincike a cikin shi, duk abin da kake so zai iya gaya maka. To asalin wannan abin a ƙarƙashin smartphone, wanda ya fara yin shi shi ne wani babban malami masanin addinin musulunci wanda ake ce mashi Al-Khawarizmi. Kamar yadda shi Ibn al-Haytham shi kuma shi ne wanda an yi sanin shi a zamanance a ilimin zamani da Al-Hazim, haka suke ce mashi Al-Hazim. Shi kuma shi ne wanda farkon wanda ya ƙirƙiro abin da ake ce ma panoptic, abin da yake da alaƙa da haske. Har ka gani an waye gari, duniya ta ci gaba, ana hudda ampul, ana hudda haske a gurare da yawa, yanzu gashi na hadda energy solar da ake hudda. Ƙirƙirar asali ta samo asali ne daga Ibn al-Haytham, kuma babban malami ne musulmi. Haka in ka ɗauki ababe da yawa na addinin musulunci na cigaban zamani, afwan, za ka gani waɗanda suka kawo cigaba a wannan ɓangaren su ne waɗanda suke malamai ne masana addinin musulunci. Kuma a yau a duniya ana alfahari da ilimin matematik, ko ba haka ba? Ilimin matematik in ka dubi tarihi za ka gani shi ma yana da alaƙa da Al-Khawarizmi, saboda shi ne farkon wanda ya yi bincike akan abin da ake ce ma algorithm. Kuma wannan abin ya kai ga samun deformation da aka ci gaba, turawa suka zo suka yi banna ga kasashen musulmai, musamman a ƙasar Andalus, suka sace abubuwa da yawa na ilimin musulmai, sai suka yi deforma abubuwan, sai suka sake ma abin suna, sai aka hudu wani abu da ake ce mashi wato algebra, wanda yanzu in kana kolejin ana mata za ka ga ana yin algebra, ana yin geometry. Wannan duka deformation ne da aka samu daga asalin abin yanda yake, amma ƙirƙirin asali ta faro tun daga waɗanda suke masana addinin musulunci. Abin da yasa na kawo wannan misalin, ina so a ƙarƙashin shi in yi ishara ne akan cewa kar ka yarda kai a matsayinka na musulmi ka ringa tunanin wai akwai wani wanda zai kewaye ka a cikin wannan zamani. Duk inda ka gani ilimi yana da amfani, to ka kutsa a yi da kai. Daga ƙarshe zai zamanto ka samu wayewa ta ɓangarori da yawa, kuma a haka aka san musulmai. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ragwaye bane ba a lokacin da addinin musulunci ya kai kasashen China a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an samu inda aka tura suka yi suka koyo yaran a cikin kwana uku kai ka san dai koyon yare a kwana uku ba karamin mai kaifin kulluwa bane zai yi to amma haka suka dage suka tada su ma addinin musulunci hidima kamar menene ake so nuna mana anan su sun koyi yaran ne asali abin da ya kai su shine su ma addini hidima kaga ba su wuta daga kan asalin abin da ya kai su duniya ba wanda kuma haka ya kamata a ce an samu kowane musulmi abu na gaba na ko na kusa da ƙarshe a gaggauce shine in an hada tsakankanin ilimin addinin da na zamanin menene za a samu ɗan uwan musulmi hada tsakankanin ilimi na addinin musulunci da na zamani zai sa a samu mutum wanda yake da kaifin tunani kuma da hangen nesa wannan abin zai sa mutum ya samu haske na zuciya kuma ya zamanto ya samu kaifin hankali ga kaifin hankali ga hasken zuciya kaga sai a gudanar da rayuwa akan tafarkin da ya dace wannan abin jama'a shine zai sa al'umma ta samu ta halka daga barcin da take yi kaga ina ga tsohon imin national da ake yi ba an zo ta ake Debu Niger Debu ko ba haka bane shekarar 60 da wani bana Debu Niger har yanzu ta ki tashi ya ba za ta tashi ba in dai ba a samu ba aka gano zaran aka magance shi ba za ta tashi ba to ga zaran yanda yake shine a hada tsakankanin wannan ilimukan guda biyu kuma wannan abin zai sa ci gaban da ake na zamani a kasashen duniya ya kasance mu ma dai mun sa kawa a cikin shi wallahi jama'a abin tausayi ne a ce yau wanda ya dan in Allah ya taimake ka kadan wuta daga Niger kadan ta yi wasu kasashe in ka ganda ake gudanar da rayuwa in ka zo Niger wallahi ka kuka menene kukan da zaka yi zaka gani wallahi an ci gaba mu a shahin zuwa mu tashi zan ba da misali guda ɗaya kawai inda zaku gane hanzu da sauran misali ɗaya tak jama'a anan da magarin komisariya nawa gare mu guda biyar ne ko komini biyar komisariya biyar a cikin ville zandar yanzu da sahi in kana so kai carte d'identité nationale in ka tai komisariya santar ka ba da jikabi da rabi amma ko ba amma ba maka zai ka kai takardar rayuwa ka ba su jikabi da rabi in an maka kasa ta aljihu daga can kanka dawo gida wace komin ɗaya ka kai musu komisariya ka ba su jikabi da rabi karta kake so za su ma ko ba za su ma ba maka rasi daga can kanka dawo je ka komin turwa wallahi duk komisariyar da kaje in ka ga dama a wuni sai ka hada karti identity guda biyar kuma duka police ne suka baka ita wannan wani irin lalaci ne kaga wannan yana maka hayan duk inda ka tai kawai wata katuwa ka yi ce za a ɗauko an rubuta sunanka shikenan abin wannan ya faru da ni ne nake baku labari karti ta tafa din na je zan yi na yi certificate da effect da yanayi na je na ce musu na yadda karti ta amina wata ba zan haɗu komisariya ba ne da na je sai ta ce mani mace ce police sai ta ce mani to ai ita ba ta mini karti ba sai na koma can komisariyar da aka mini karti ɗin ta asali sai na ce a gaskiya ni sa'ad da kai kuma akwai taro ni nan dai ta hiye mini sauki a dai taimaka a mini sai ta ce a wallahi a dokance an hana waye-waye sai na sa hannu aljihun na hudu takarda aihuwa sai na bata sai ta ce yawwa kai da kana da takarda aihuwa kake ba shari'a wahala to yanzu ina waccan dokar take kaga babu ita yanzu kasashen da suka ci gaba haka suke karta ɗaya ce za a maka saboda akwai bazire doni logiciel ne in ka kuskura kai karta ɗaya to duk inda ka tai zaka sake karta ba za a maka ba saboda daga rubuta sunanka zai bada gashi nan wane-wane ne yayi karta guri kaza tambaye ka za a yi na take amma mu yanzu kai karta guda biyar da sassa hello ka komo da karta yanka guda biyar a aljihu su dai tunda ka ba su bi da rabi shikenan kaga wannan gaskiya yana nuni ne zuwa ga har yanzu akwai sauran ma a bangaren ilimin na zamanin wanda muke ta tutiya har yanzu sai gani an wuto ana ta cewa mutum 350 mutum 2000 sun yi bak sun samu bak an samu bakidi, an samu baksi, an samu bakti da waye-waye. Duka a wannan abin da ake yi har yanzu a bangaren ci gaba na zamani a bayan muke sosai. Bayan-bayan ma kwarai da gaske wallahi. To kaga kenan ashe inda muka karkatan ma ba mu cimma nasara ba. To gaskiya a shawarci tun farko gwara mu dawo asalin mu rike shi. Gwara wannan in ya kubce mana da ce asalin ne ya kubce mana. Saboda in asalin ya kubce mana gaskiya zamu yaba ma aya zakin da. Allah Ubangiji ya datar da mu. Yan uwa musulmi abin da zan rihe da shi an nuna mana lokaci yayi. Shine in muka doki ilimi na addinin musulunci. Wallahi ƴan uwa babu abin da kai shi dadi. Babu abin da kai shi dadi. Wannan makarantun da muke kin zuwa mu yi kokari ko ta halin kaka mu ware lokaci wanda zamu je koya mana addini. Kaga wannan rayuwar ta yanzu zaka iya zuwa kaje kayi boycotton makarantan kaje ka mai da hankali a bangaren rayuwarka ta duniya tsaf sai ka kare kaje daidai lokacin da dadin zai fara ci. To sai mai malakul maut ya zo ce assalamu alaikum tashi mu je. Yau ya ta zaka yi baka zuwa baka isa ba saboda an samu wani wanda yayi shekara 20 yana karatu ya ci superior bayan bak ya ci superior ne ilafe beventan da ci yanzu ya yi da shekara shi 20 dan aka tambaye shi lahiya wani kake dogon karatu yace a shi so yake in yazo ya samu kamun da babu wanda yake da irin shi kai to yanzu ya yi da shekara 20 ta karatu da yazo kuma ya samu aikin da yake so sai dai lalasa radde fara zuwa wajen aikin ran nan Allah ya dora mishi wata cuta kuma cutar ita ce cuta ajali a daidai lokacin da zai mutu mutane suna cika da la ilaha illallah shi sai ya cika da kalmar shi shahararra yake cewa ventan de chit egal zero da ita ya cika to egal zero mana tunda shi bai tsaya bai koyi yake bauta ma Allah yanzu jama'a wannan mutunan aka tai kabari ko aka tsaya gaban Allah a ranar lahira Allah tambaye shi zai yi ina masu lisansi ina masu baka ku zo daga nan Allah ba ruwan shi da lisansi inka ba ruwan shi da baka inka ba ruwan shi da kai professor a grade ne ko kuma kai wato wasayen sharshar ne Allah ba ruwan shi da wannan abinda Allah zai tambaye ka ka iya sallah yaya ka gabatar da addini yaya gabatar da zakka yaya musuluncin kake to in ka fahimci wannan kaga babu yanda za a yi ka yadda wannan musuluncin ka koma zuwa ga wani abu wanda shi a matsayin riba yake addini shine asali duk ilimin da ka samu riba kawai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah sai ce mi wala tansa nasibaka minad dunya kaji fa gashi nan Allah ya tsara maka tafiya duk abin da ka samu to ka nemi gidan lahira saboda shine inda za a koma karshen gudu a wannan rayuwar kai gudu kai shekarar da yawa kai shekara 60 yo shekara 60 nawa ce kai yanzu a shekarun ka aka wuce 60 aka wuce shekarun ka nawa ya saura kaga ka kusa zuwa ko ba haka ba to aka ce ka nemi lahira duk abin da ka samu sai aka ce amma a cikin neman lahiran da kake wala tansa nasibaka minad dunya kakkama ce ka san ka na duniya in ka gana sayan mota Allah hore ma kudi ka sayi amma sayan mota kada yasa in ka sayi mota ka wasa zuwa masallaci kuma to shine zancen da yake anan ya kamata a ce na tsaya abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada gaba daya kuskuren da nayi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shawarwari iri-iri na fata.